من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان قوانا من غيسوات الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na talata hudu ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wacce ta yi daidai da hudu ga watan Maris na shekara ta 2025 gabanin mu ci gaba da tafsiri zamu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuta wannan na cewa assalamu alaikum malam muna son karin bayani akan wani hadisi da ake yawo da shi cewa duk wanda ya sanar da dan uwansa cewa watan Ramadan ya zo za a share masa zunubansa wannan hadisi ba shi da asali babu shi cikin littattafan hadisi da shi da hadisin da ke cewar duk wanda ya sanar da mutane shigan watan Ramadana an haramta masa shiga wuta hadisai ne da suke kirkirarru wanda ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yada irin waɗannan hadisai kuskure ne mai girman gaske domin manzon Allah bai fadi ba ƙarya aka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya jingina magana zuwa gare ni maganar da ba ni na faɗe ta ba to ya nemi gurin zaman sa a cikin wuta ko kaga wa ya da irin waɗannan hadisai waɗanda ba su da tushe ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun zai iya daukan alhakin haka idan ka ga irin waɗannan hadisai kar ka dauki dakon posting din su domin kai din ma zaka iya daukan dakon laifi na yada hadisai na ƙarya waɗanda aka kirkira aka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu su cikin littattafan hadisi tambaya ta biyu yace menene ingancin wannan hadisi ma'ana hadisin da muka yi bayani akai tambayarsa ta biyu shin akwai wasu nafilolin da aka ware su a cikin watan Ramadan kowace rana da abin da za a karanta cikinta Allah ya ƙara ilimi mai amfani kuma ya ji kan mahaifa amin babu wasu nafilfili da aka kebe wai na musamman da suka wuce su tsayuwar dare su tarawi da annabi yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin tsayuwar dare cikin ramadana da wajen ramadana wanda ummuna aisha a hadisin da bukhari da muslim suka fidda shi cikin sahihansu tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana karawa sama da raka'o'i 11 bala cikin ramadana wala fi cikin wani wata wanda ba na ramadana ba to saboda haka a sallar annabi da yake yi na cikin watan ramadana ba a kaito cewar wai rana kaza zaka karanta surori kaza ba, rana kaza zaka karanta surori kaza, dan nan a tambayar hadda wani jadwali da aka turo ranar 1 ga watan Ramadana za a karanta a raka'a farko za a karanta inna anzalnahu sau uku sai qul huwa sau biyu a raka'a farko, a raka'a farko inna anzalnahu sau uku, bayan an karanta Fatiha a raka'a ta biyu, bayan an karanta Fatiha a karanta qul huwa sau biyu, to sai kuma ranar rana ta biyu cikin ranakun watan Ramadana a raka'ar farko za a karanta inna a'adaina sau shida, to haka dai har zuwa rana ta 30. Wannan magana ce wacce batta da asali ko kadan, kuma batta da alaka da salloli da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cikin watan Ramadana, wanda ake kira asham ko ake kira qiyamul layli ko ake kira tahajjud, wannan kwata-kwata ba su da alaka da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma karantarwarsa, haka zalika ba su da alaka da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko karantarwarsu, wannan ita ce asalin bid'a, wannan ita ce bid'a, a shigo da wani abu bako cikin addini wanda ba a san shi ba, to duk wanda ya rungumi wannan yana iya san aikin kawai yake, Allah ba zai karfa ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata wani aiki babu umurninmu a ciki to wannan aiki an mayar masa da kayansa, Allah bai karba ba, sharadi ne cikin sharudda na karban aiki ya zamanto wannan aiki an yi kamar yadda manzon Allah ya zo da shi, kamar yadda manzon Allah ya yi, kamar yadda manzon Allah ya karantar, amma idan mutum ya kirkiro wani nasa ya zo da shi, Allah ba zai karbi wannan aikin ba, wannan na daga cikin hikimomi na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai da sai Allah ya bar mu kowa yayi da irin tunaninsa, kowa ya kirkiro abin da yake ga shi yafi dacewa ya bauta wa Allah da shi kawai sai ya tai, ba sai an aiko mana manzo ba, to amma Allah baya son haka din, ya ku so mu yi a ai mu masa ibada da abin da yake so, da abin da ya tsara, da abin da yayi umurni, shi yasa ya aiko mana manzo. Saboda haka rike irin waɗannan abubuwa ba su da amfani ga musulmi, ka koma ga littattafan hadisai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, wannan su ake kira kutubu sitta, idan ka dora Muwatta Malik da Sunanid Darimi akan waɗannan da Musnad na Imam Ahmad, su ake kira kutubu tis'a, wato littattafan hadisi gudara, waɗannan littattafai ka koma zaka samu ayyukan Annabi ba iyaka dangane da sallar dare, ba sai ka bata lokacin ka wajen bibiyar abubuwan da basu da asali ba, ko Bukhari wannan ka takaita da shi ya ishe ka fito maka da hoton surar sallar Annabi ta cikin watan Ramadana, zaka samu asayul Bukhari, zaka samu sahih Muslim, Sunan Abi Dauda, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, to waɗannan littattafan in sun ma nisa dawo kasa-kasa akwai irin su Bulughul Maram, akwai irin su Umdatul Ahkam, duk ire-iren waɗannan littattafai sun kunshi hadisai na ahkam, wato wanda suke bayani kan ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kana so ka samu ingantacciyar ibada ka koma ga irin waɗannan littattafai, ko kuma littattafan fiqh da aka sani namu na Malikiya, zaka samu bayanai akan ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dare ingantacciya, ba sai an koma ana bibiyan shiririta da shirme ba, wanda ba shi da asali a karantarwa na addinin musulunci, a bata lokaci kuma ayi aiki a banza, aikin da Allah madaukakin sarki ba karfa zai yi ba, Allah ya datar da mu. Sai wannan na gaba yana cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, amin. Malam, ina neman addu'arka da ƴan uwa musulmi, iyali na bata da lafiya, fatan Allah ya bata lafiya, amin. To Allah ya bawa wannan iyali taka lafiya, ya tashi kafadinta, ya sanya wannan jinya tata ta zamanto kafara gare ta da sauran marasa lafiya na musulmi duka. Allah madaukakin sarki ya ni'imtar da su da lafiya, ya jiyar da su dadi da lafiya. Sai wannan na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, amin. Ina neman addu'ar malam da ƴan uwa. Mun yi alƙawarin aure da wani, kuma kullum sai baya lamarin yake yi. Shine nake buƙatar addu'a in rabuwan ne ya fi alkhairi, Allah ya tabbatar da shi, Allah ya canza min da abin da ya fi alkhairi. To, muna miki addu'a ta fatan alkhairi wannan alkawari na aure da kuka yi. Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin al'amari. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiga cikin al'amarin. Alkhairan da ke ciki Allah ya tabbatar da su, sharrin da ke ciki kuma Allah ya tsare, Allah ya kare. Kuma Allah maɗaukakin sarki duk wani abu da zai kawo tasgaro da naƙasu a wannan al'amari, Allah ya kawar da shi, ya tabbatar da abin cikin mafi ƙarancin lokaci. Na'am, tafsirin da muke na Al-Qur'ani mai girma a cikin sura ta biyu, wato suratul Baqara. A jiya an karanta mana aya ta 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wannan ayar ɗan uwa mun yi bayani kan wani sashe na aya ɗin. Fadin Allah madaukakin sarki, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wannan mun yi bayani a kansa. Karshen ayan ne ba mu karkare bayani kansa ba, lokaci ya daga mana hannu. Fadin su cewa innaka antal 'alimul hakim. Wannan ayar idan ba a mance ba, bayanin da muka yi a jiya ƴan uwa, Allah madaukakin sarki da ya bijiro da halittunsa ga mala'iku ya ce su ba shi labari game da sunayen waɗannan halittu. To kaga ai mala'iku ba su sani ba, saboda Allah madaukakin sarki bai sanar da su ba. To shine martanin da mala'iku suka yi, shine suka ce subhanaka la ilma lana, sarki ya tabbata gare ka daga mu faɗi abin da baka sanar da mu ba, ba za mu iya faɗin abin da ba kai bane ka sanar da mu. Sa'annan kuma sarki ya tabbata gare ka ya Allah daga mu san gaibu, kai kadai kake banta daga sanin gaibu. Wannan mun yi bayanin sa a jiya. Subhanaka la ilma lana, ba mu da wani ilimi illa ma 'allamtana, sai abin da ka sanar da mu. Innaka antal 'alimul hakim, lallai kai ya Allah al-'alimu ne. Jiya muka ce wannan al-'alimu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala. Al-hakimu shi ma suna ne cikin sunayen Allah. Allah madaukakin sarki yana da sunaye wanda suke masu tarin yawa, kamar yadda ya bayyana mana a cikin Al-Qur'ani, ya mai mana umurni mu roke shi da sunayensa. ولله الأسماء الحسنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
الله مدوكاكين سركي يتي ولله الأسماء الحسنى. Kuma Allah madaukakin sarki yana da suna wanda suke mafiya kyau. Fad'uhu biha, to ku roki Allah madaukakin sarki da waɗannan sunayen nasa. To al-alimu suna ne cikin sunayen Allah, haka shi ma al-hakimu suna ne cikin sunayen Allah. Kakenan tunda Allah ya ce mu roke shi da waɗannan sunayen nasa, sai mu yi ta roƙonsa. Daga cikin sabubban amsa addu'o'i shine ka roki Allah da sunayensa. Yanzu kana bukatan arziki, ai Allah daga cikin sunayensa akwai Ar-Razzaq, sai ka roke shi da sunansa Ar-Razzaq ka ce ya Razzaq urzuquni, ya wanda yake azurta bayi shine ma'anan Ar-Razzaq urzuquni ka azurta. To ga wannan suna na Allah Al-Alim, ma'anar Al-Alim shine masani mai ilimi. To kana bukatan ilimi sai ka ce ya Alimu allimni, ya mai ilimi ka ban ilimi, ka sanar da ni ilimi, ka bani ilimi mai amfani. To shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-janna. Allah madaukakin sarki tabbas yana da sunaye guda 99, duk wanda ya kididdige su ya fahimci ma'anonin su da abin da suka kunsa, wannan zai shiga aljanna kuma ya aiki da abin da sunayen suke hukuntawa. To a nan gurin ƴan uwa, za mu ga mala'ikun nan sun ambaci waɗannan sunaye guda biyu na Ubangiji a wannan gabar. To abu na farko dangane da ambaton waɗannan sunaye guda biyu da malamai da mala'iku suka yi, me yasa mala'ikun suka ambaci waɗannan sunayen da Al-Alimu da Al-Hakimu, ba su ambaci wani suna ba banda su? Dalilin shi ne Allah maɗaukakin sarki ba ya ce musu zai sanya kalifansa a ban ƙasa ba. To ai Allah bisa ga iliminsa, cikan iliminsa da yalwar iliminsa, duk abin da ka ga ya yi nagartaccen abu. Yanzu mai ilimi in yi abu a kan ilimi, ai ba za a samu seko ba, sabanin jahili. Jahili in zai abu bisa jahilci za ka ga ana ta samun matsaloli, amma mai ilimi za ka ga yana abinsa a kan me? A kan basira. To yanzu sun jingina ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, suna nuna cewar ya Ubangiji halittan nan da ka ba mu labari za ka yi, kai ne mai cikan ilimi, kuma halittar da za ka yi kai kafi kowa sanin abin da za ka halitta. Kenan yanzu suna nuna cewar Ubangiji abin da zai halitta sun sallama, ba wai suna ja in ja ba ne, ba wai suna fito na fito da shi ba ne, saboda cikan iliminsa in ya aikata abu ƙarƙashin iliminsa ba yadda za a samu matsala. Wannan shi ne ma'anar innaka antal alimu na farko kenan. Me yasa suka ce hakim? Saboda abin da ake nufi da hakim, hikima shi ne sanya abu abin da ya dace. Kenan yanzu Allah da ya ce zai sanya kalifansa a ban ƙasa, wannan abu ne wanda ya dace ƙarƙashin hikimar Ubangiji, ƙarƙashin hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan Allah kai ne ka fi sanin daidai, kuma kai ka fi sanin mai kyau. Yanzu kalifanka nan da za ka sanya a ban ƙasa bisa ga iliminka, hakan daidai ne, bisa ga hikimarka, hakan daidai ne, saboda kai ka fi sanin kyakkyawa. Sa'annan kuma duk abin da kai nufin aikatawa akwai hikima ciki, sawa'un mu mala'iku mun gano hikimar ko kuma ba mu gano ba, akwai hikima ciki. Wannan shi yasa mala'iku suka ambaci waɗannan sunaye, innaka antal alimu, kai ne masanin kyakkyawa. Yanzu kalifan nan da zaka sani, idan sanya shi a ban ƙasa shi ne alkhairi, kai ne masani, mu ba mu sani ba. Sannan kuma idan akwai hikima da ta sa za ka sanya shi a ban ƙasa, kai ne mai hikima, mu ba mu da ita. Shi ne innaka antal alimul hakim. Mun gane manufar mala'iku na ambaton waɗannan sunaye guda biyu, sanya kalifan Allah maɗaukakin sarki da zai yi a ban ƙasa, shi ya san alkhairin sanya shi ko rashinsa. Amma yanzu tun da ya yi hukunci zai sanya, to bisa ƙarƙashin ilimin Allah sanya shin kenan akwai alheri, su ba su sani ba, Allah shi ya sani. Saboda wa ma'utitun min al-ilmi illa qalila, ko
wa yas'alunaka 'anir ruh walir ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila.
Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma suna maka tambaya akan ruhi, ruhi na jikin ɗan adam yaya yake ne? Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Duk ilimin da kaga mutum yana da shi ba a bashi ba face kankani. Duk yadda kaga mutum ya tara ilimi kana ganin sa kaman kogi, to dangane da ilimin Ubangiji abinda aka bashi bai wuce ƙwayar zarra ba. Akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda annabi ya ba da labari kan kissar annabi Musa da Khadir, wanda kissar ta zo cikin suratul Kahfi. Annabi Musa ai ya nemi alfarma gurin Khadir, akan ya kasance tare da shi a tafiyarsa. Khadir ya sa wa annabi Musa sharaɗi, annabi Musa ya yadda da sharuɗin Khadir, suka hau kan jirgin ruwa suna tafiya da annabi Musa da Khadir. Suna tafiya sai wani tsuntsu ya zo, sai ya sauka a gefen jirgin ruwa, sai ya sa bakinsa ya sha ruwa ya sha ruwa, sai tashi sai furka sai tafi abunsa. Khadir sai kalli annabi Musa, sai yake cewa annabi Musa, ka ga tsuntsun nan da ruwan da ya sha? Annabi Musa ya ce na gani. Ya ce to ilimina da iliminka, in an kwatanta da ilimin Ubangiji, bai wuce wannan ruwa da tsuntsun nan ya sha daga kogin nan ba. Kenan a ɗauka ilimin Ubangiji shi ne kaman kogin, ilimin annabi Musa da Khadir kuma bai wuce ɗan ruwan da tsuntsun nan ya sha ya tashi ya tafi. Ta kenan dangane da ilimin Ubangiji, in an kwatanta da ilimin halittinsa, ilimin halittinsa bai taka kara karya ba, bai fi kamar ka ce ƙwayar hatsi ba a cikin rumbu. Haka za a iya ɗaukan ilimin halittu na Ubangiji in an kwatanta da iliminsa subhanahu wa ta'ala. To shi ne a nan gurin mala’iku suke bayyana wa Ubangiji cewar sufa ba su da ilimi, sai abin da ya sanar da su. Sannan ma shi ne ma fa mai ilimin, shi ya fi sanin daidai, sanya kalifan sannan da zai yi abin ƙasa, shi ya fi sani, in alkhairi ne shi ya fi sani. Sannan kuma duk abin da Ubangiji ya aikata akwai hikima ciki, ko da su sun gano hikimar ko ba su gano ba, shi ya sa suka ce innaka antal alimu alhakimu, kai ne mai ilimi, mai zartar da duk abin da za ka zartar ƙarƙashin ilimi, sannan kuma kai ne mai hikima, mai yin duk abin da za ka yi tare da hikima. Wannan suna na Ubangiji al-Alimu, malamai da suka bibiya sun tarar ya maimaita cikin Al-Qur'ani har sau 157. Shi kuma sunan Allah al-Hakimu ya maimaita cikin Al-Qur'ani har sau 94. To Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye nasa guda biyu suna da muhimmanci ƙwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi. Yanzu idan mun ɗauki sunan Allah al-Alimu, ta yaya zai zamanto mai amfani a rayuwarmu? Shi yasa ake so kowane suna cikin sunayen Allah mai ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa da abin da ya ƙunsa da kuma irin tasirinsa a rayuwarmu. To menene tasirin sunan Allah al-Alimu a rayuwar musulmi? Wannan suna na Allah maɗaukakin sarki al-Alimu yana da matuƙar tasiri a rayuwar musulmi. Idan musulmi ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya san komai, sannan kuma duk abin da kake Allah yana sane da shi, kaiwanka da kawowanka, shiganka da fitanka, motsinka da kwanciyarka, duk Allah yana sane da shi. Wannan natijar da bawa zai fita da ita ce duk abin da zai aikata zai ji cewa Allah yana sane da abin da nake aikatawa. Wannan sai ya taimake shi wajen ƙauracewa aikata aiki na saƙon Ubangiji subhanahu wataala, saboda zai ji cewa Allah ya san me nake yi fa, ko da wani guri ya ɓuya ba wanda yake ganinsa, zai ji cewa ai Allah yana sane da abin da nake yi. To natijar da zai fita da ita a ƙarshe ita ce cewar tunda Allah na sane da abin da nake, yanzu in na saba masa fa ya san ma na saba masa. To malamai suka ce wannan fa'ida ta farko kenan da bawa zai fita da ita ƙarƙashin wannan suna na Ubangiji al-Alimu, cewa Ubangiji yana sane da yanayinmu, yana sane da kaikawanmu. Hakan sai ya sa bawa ya ƙauracewa sabawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Wannan ayar da Alaran ma karanta mana na fito mana da ilimin Ubangiji dangane da duk abin da bayi suka kebe suke. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Shin baka gani ba cewa Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Babu wani abu da zai kasance na tattaunawa na mitin tsakanin mutane guda uku face Allah ya zama na hudunsu wajen sanin abin da suke. Duk abin da kuka yi kuskus uku uku, to akwai na hudunku da ya san me kuka yi kuskus akai, ko da ba ku banka ɗaya kuwa ba Allah ya san. Haka abin da kuka yi kuskus kuku hudunku, akwai na biyar da ya san me kuke, ko da ba ku banka ɗaya kuwa ba. Ko kuku biyar, to akwai na shida. Wala khamsatin illa huwa sadisu, wala adna min dhalika wala akthara. Ƙasa da uku ko sama da biyar, face Allah yana sane da duk abin da aka tattauna. Sannan kuma Allah zai zo ya bada labari bisa ga abin da kuka tattauna, saboda shi masani. Wannan fa'ida ta farko kenan dangane da sanin wannan suna na Ubangiji, cewar yana sane da duk abin da bayi ke aikatawa. Sai fa'ida ta biyu ƙarƙashin wannan suna na Ubangiji Al-Alim. Yanzu a lokacin da bawa yake da bukata, ba yana daga hannunsa ba yana roƙon Ubangiji, ya Ubangiji in rashin lafiya ke damun sa, Ubangiji bani da lafiya ka bani sauki. Ai kafin ya roƙi Ubangiji ya bashi sauki, Ubangiji ya fi shi sanin kansa, kuma ya fi shi sanin cewa ba shi da lafiya. Ko ba haka bane? Duk wata bukatar da kake da ita, da zaka daga hannu ka roƙi Ubangiji, kafin ka roƙe shi ya san da bukatar taka. To wace natija za mu fita da ita karkashin wannan gabar? Shine bawa zai zamanto mai kyautata zato wa Ubangiji, yaje cewa Ubangiji bukatan nan tawa da zan roke shi dama ya riga ya santa, idan na ƙara jaddada ta shikenan na riga na samu mafita, an riga an karba mun, an riga an biya mun bukata. To sanin sunan Allah Al-Alimu na taimakawa bawa wajen karbar addu'arsa cikin gaggawa, saboda lokacin da zai zo ya addu'ar yana ji a cikin zuciyarsa cewar gabanin ma ya addu'a, dama Allah ya san halin da yake ciki, Allah ma ya fi shi sanin halin da yake ciki, saboda cikan ilimi na Ubangiji subhanahu wataala. Abin da ke cikin zuciyarka Allah yana sane da ita. To yanzu abin da ka roki Ubangiji gabanin ma ka roke shi yana sane da wannan abu. To sai zamanto a lokacin da kake roƙonsa kana ji cewa dama yana sane da yanayinka, yanzu kawai kana ƙara jaddada masa ne wajen neman mafita, da kuma nuna tawayarka, da nuna cewa kai ka kasa, da nuna cewar in bai maka ba ba abin da zaka iya yi wa kanka. To shi kuma Ubangiji dama ya yi alkawari, ana roƙonsa zai amsa wa bawa. To wannan yana daga cikin tasiri na wannan suna na Ubangiji Al-Alim. To shi kuma sunan Ubangiji Al-Hakimu, abin da wannan suna zai gadarwa bawa shine duk wani abu da zai faru da bawa, duk wani abu da zai faru da bawa mummuna, wanda yana tunanin cewa gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa zai faru da shi, mummuna kar ya daga hankalinsa, saboda ba abin da zai faru sai da ikon Allah Al-Hakimu. Kuma yana daga cikin ma'anan sunan Allah Al-Hakimu kyautata abu. Dama sunan Allah Al-Hakimu ya kunshi ma'anoni guda biyu. Ma'anarsa ta farko sanya abu a gurin da ya dace, saboda hikima ta Ubangiji. Ubangiji in ya tashi aiwatar da abu, in ya tashi zartar da abu, zai yi wannan abun yadda ya dace, ya sanya abun a gurbin da ya dace. Wannan ma'anar Al-Hakimu ta farko kenan. Ma'anar Al-Hakimu ta biyu, in Ubangiji ya tashi yin abun zai kyautata yin abun, ya yi shi yadda ya kamata. Ba a samun tawaya, ba a samun tasgaro, ba a samun nakasu cikin aikin Ubangiji. Wannan duk ya kunshi ma'anar sunan Ubangiji Al-Hakimu. To idan bawa ya san wannan ma'anar a cikin zuciyarsa, duk wani abu da zai faru da shi mummuna sai ya tuno cewa yana da Ubangiji Al-Hakimu, wanda duk abin da ya zartar akwai hikima a ciki, kuma baya ajiye abu sai gurin da ya dace. To sai nemi agajin Al-Hakimu.
alhakimu zai kawo masa dauki, zai kawo masa taimako, saboda babu abin da ya gagare shi, kuma duk abin da yayi abu ne wanda yake nagartacce, abu ne wanda yake mai kyau. To a nan gurin mala'iku sun ambaci wannan suna na Ubangiji su yi ishara kan cikar ilimin Ubangiji dangane da halittar nan da zai yi, shi yafi sanin alkhairin da halittar ta kunsa. Sannan kuma su yi ishara bisa ga hikima ta Ubangiji wajen halitta, ya ajiye halittar a gurin da ya ga dama saboda cikar hikimarsa subhanahu wa ta'ala. Duk abin da kaga Ubangiji ya yi akwai hikima ciki. Zai iya yiwuwa hikimar ta fito gabanka ka ganta, kuma zai iya yiwuwa bata fito gabanka ka ganta ba, amma kai dai dole ka mika wuya ka sallama cewa akwai hikima. To abin da mala'iku suka yi kenan, sun sallama halittar da Ubangiji zai iya sanya a ban kasa akwai hikima ciki, ko da su hikimar ta buya musu. Kenan yanzu abin da zai bayyana mana ƴan uwa, hikimar ta buya wa mala'iku ko ba haka ba? Wace hikima ce za ta sa Ubangiji ya halicci khalifa ya sanya shi a ban kasa? Ta buya wa mala'iku. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙarin tambaya su, suka gagara ba da amsa, anan suka fahimci cewar tabbas fa halittar nan da Ubangiji zai sanya a ban kasa zai sanya shi ƙarƙashin hikimar da mu bata bayyana gare mu ba, wanda shi ya san hikimar da zai sa ya yi wannan halitta ya sanya ta a ban kasa. Shi ya sa suka ce innaka antal alimul hakim, lallai kai al'alimu ne, mai ilimi ne, ilimi wanda yake mai zurfi, wanda mu ko kaɗan ba mu taka wannan ilimin ba. Sannan kuma alhakimu, kai mai hikima ne wanda yake sanya abubuwa a bigiran da suka dace. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ce musu,
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
نعم wannan ayar da ta biyo baya, bayan mala'iku Allah ya tambaye su su gaya masa sunayen halittun nan da ya bijiro musu, basu sani ba, tunda Allah bai sanar da su ba, suka maida ilimi zuwa ga Ubangiji, suka tsarkake Ubangiji. To sai Allah maɗaukakin sarki ya juya zuwa ga annabi Adam ya ce, ya Adamu anbihum bi asma'im. Kenan yanzu har an riga ma an yi halittar, tunda a farkon kissar Allah labari yake ba wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya khalifa na a ban kasa. To bayan tattaunawa ta kai ta kawo tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa, sai Allah ya yi halittarsa. Tunda yanzu mala'iku sun mika wuya sun sallama cewar Allah shi ya san abin da zai halitta, sannan kuma shi yake da hikima wajen halittarsa. Shikenan sai Allah ya halittarsa. Bayan Allah ya kare halittarsa ya sanar da annabi Adam sunayen duka halittun, sai ya tambayi mala'iku ku gaya mun sunayensu. Suka gagara suka maida ilimi ga Allah, sai ya ce, Adamu anbihum bi asma'ihim, waɗannan abubuwa na halittu da na nemi mala'iku su gaya mun sunayensu. Suka gagara, kai Adamu ka ba su labari kan sunayen waɗannan abubuwa, ma'ana ka sanar da su. Allah ya nema daga gurin annabi Adam alayhi salam ya sanar da mala'iku sunayen waɗannan halittu da mala'iku ba su sani ba, amma shi ya sani saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunayen waɗannan abubuwa. To annabi Adam alayhi salam sai ba su labarinsu, ya ce wannan ruwa ne, amfaninsa in an ji kishin ruwa ana sha, wannan abinci ne sunansa abinci, wannan sunansa dawa, wannan sunansa masara, wannan sunansa mota, wannan sunanta akuya, wannan sunanta saniya. Haka ya dinga bi halittun Ubangiji ɗaya bayan ɗaya, yana zayyana wa mala'iku sunayensu, kuma kowace halitta idan ya faɗi sunanta zai faɗi amfaninta da fa'idarta, duka sai da ya bayyana wa mala'iku. Wannan shine ilimi ɗan uwa, wannan ya nuna falala da annabi Adam alayhi salam yake da ita akan waɗannan bayin Allah, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce a nan gurin za mu fahimci falalar annabi Adam akan mala'iku ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko ta inda yake da ilimin da basu da shi, Allah ya daukake shi da wannan ilimi wanda su mala'iku ba su da wannan ilimi, wannan yake nuna falalar ilimin addinin musulunci, wannan yake nuna kimar waɗanda suke da ilimi a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Falalarsa ta biyu, ta yadda Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ikun nan suka zama dalibansa, shi kuma ya zama malamin su, tunda ya ce anbi'hum bi asma'ihi, ka sanar da su, ka ba su labari, ka karantar da su sunayen waɗannan abubuwan tunda ba su sani ba. To kaga anan gurin Annabi Adam ya zama malami, mala'iku sun zama dalibai. To anan sai zamanto yana da falala ta biyu akan waɗannan bayin Allah mala'iku. Sannan falalarsa ta uku, umurnin da Allah madaukakin sarki yayi wa mala'ikun su koya daga gurinsa. Allah ya musu umurni su koya daga gurin Annabi Adam alaihi salam. Kenan wannan ƴan uwa yana nuna mana falalar neman ilimin addinin musulunci. Shi yasa a wannan gabar Allah madaukakin sarki ya fifita annabinsa Annabi Adam alaihi salam akan mala'ikunsa saboda abin da ya sani wanda su basu sani ba. Sai Allah madaukakin sarki ya fifita shi din. Shi yasa akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai nuna mana yadda mala'iku suke ba da muhimmanci, suke ba da kula na musamman ga duk wanda yake neman ilimin addinin musulunci saboda wannan abin da ya faru. Malamai suka ce tun daga wancan lokaci har yau har kuma kiyama ta tsaya, mala'iku ba su gushe ba, kuma ba za su gushe ba, suna ba da kima da daraja ga duk wani wanda yake neman ilimi a ban kasa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisin da Imamu Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa, wanda aka samo daga Abu Darda, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya yarda da shi, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إنغنت حديثاً تكين سلسلة الأحاديث الصحيحة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتي وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب. النبي أنا بيّن فللر إلي من الدين المسلم تداني منصا سيتي وإن الملائكة كما للي ملائك لتضع أجنحتها لطالب العلم, suna shimfiɗa fukafukansu ga wanda yake neman ilimi. Duk wanda ya fita daga gidansa zai je neman ilimi, mala'iku za su shimfiɗa masa fukafukansu, akan fukafukansu zai taka ya je gurin neman ilimin, kuma akai zai taka ya koma. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu wannan guri da muka zo ƴan uwa, mun zo ne don mu samu ilimi na addini. To duk wanda ya fito daga gidansa ya sani cewar mala'iku sun shimfiɗa masa fukafukansu, akan fukafukan ya taka ya zo wannan gurin. Sannan idan ka tashi lokacin da aka ƙare wannan karatun, za ka koma gidanka, mala'iku za su ƙara shimfiɗa maka fukafukansu, akai za ka taka ka koma gidanka. Bakin da baya ƙarya shi ya bayyana wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal mala'ikata latadau ajni hatta hali talibil ilmi, kuma lallai mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu ga mai neman ilimi. Wane hikima yasa suke haka? Ridan bima yatlubu, saboda yadda suka yadda da abin da yake nema. Me yasa mala'iku suka yi wannan? Lokacin da Annabi Adam ya sanar da su sunayen abubuwan da ba su sani ba, sai suka fahimci kimar ilimi da kuma matsayin wanda yake neman sa da wanda yake karantar da shi. Wannan yasa suka sadaukar da kansu wajen ɗawainiya, wajen hidima ga duk wanda yake neman ilimi. Tun daga wancan lokaci kuma har kiyama ta tsaya, duk wanda ya maida hankali wajen neman ilimi, to mala'iku suna nan suna masa hidima, suna nan suna masa ɗawainiya. Kenan yana da kariya ta musamman daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. Sannan ƴan uwa, wannan ilimi na addinin musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da zai ƙara fito mana da ƙimarsa bayan wannan bayani da muka gani na ƙima da Annabi Adam ya samu akan mala'iku, Annabi ya yi wasiya dangane da masu neman ilimi. A duk inda suka je, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a marabtake su, a karrama su, a girmama su, kuma a ba su ilimi. Sannan duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi na addinin musulunci yana kan hanya aljanna. yanzu da mutum Allah zai aiko wani sababi yasa ta wannan sababin ya koma ga Allah zai zama ya tafi gurin ga Allah yana kan hariya ko tafarki na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi Allah zai saukake masa hanyar zuwa aljanna sannan duk wata halitta da ka sani ta ubangiji tana nema wani neman ilimi gafara gurin ubangiji duk da wannan zai nuna mana falalan wannan ilimi na addinin musulunci da muka fahimta daga wannan aya da muka karanta duk wata halitta da ka sani ta ubangiji tana nema masa gafara gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i kuma lallai mai ilimi duk wani abu da ka sani duk wata halitta da ka sani da take sammai ko kuma take kasai tana nema masa gafara gurin ubangiji hatta kifi dake cikin ruwa yana nema masa gafara gurin ubangiji to tabbas ɗan uwa wannan ya fito mana da kimar annabi adam alaihi salam akan mala'iku da Allah madaukakin sarki yace masa ya sanar da su sunayen waɗannan halittu kuma ya sanar da su Allah yace falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam alaihi salam ya gaya musu sunayen waɗannan halittu ya karantar da su sunayen waɗannan halittu qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard Allah madaukakin sarki yace shin ban gaya muku ba cewa ni na san abin da ya buya cikin sammai da abin da ya buya cikin ƙasai wannan kaman martani ne ubangiji yake musu bisa maganar da suka yi cewa atajalu fiha man yufsidu fiha Allah ya nuna musu cewa bisa ilimin sa na sanin abin da yake boyayye wanda su basu sani ba ya san alkhairan da halittan nan ta kunsa wanda su basu sani ba su iya abin da suka sani shine me barna da zubda jini shi yasa suka ce atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima to amma a yanzu da yazo ya sanar da su ilimin abin da basu sani ba sai suka fahimci cewa ashe yana da wasu alkhairai daban bayan waɗancan wanda da suka yi tsammani ga wannan halitta din to shine Allah madaukakin sarki a nan gurin yake cewa alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard shin ban gaya muku ba cewar ni na san abin da ya buya cikin sammai da abin da ya buya cikin ƙasai wa a'lamu ma tubuduna kuma na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuka kasance kuna boyewa duk abin da kuka boye na sani abin da kuka bayyana na sani to Allah madaukakin sarki ya san abin da ya buya ma cikin sammai da kuma abin da ya buya cikin ƙasai balle abin da suka bayyana menene suka bayyana menene suka boye malaman tafsiri suka ce abinda suka bayyana cewa da suka yi wa ubangiji ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wannan sun bayyana shi ya ubangiji yanzu zaka sanya abin kasa wanda zai barna ya zubda jini kaga wannan sun bayyana shi Allah ya san wannan din shine inni a'lamu ma tubuduna ni na san abinda kuka bayyana me suka bayyana cewa ubangiji da suka yi yanzu zaka sanya abin kasa wanda zai barna ya zubda jini wa ma kuntum taktumun kuma na san abinda kuka kasance kuna boyewa me suka boye abinda suka boye inji malaman tafsiri Imam al-Baghawi yace shine sun kulla a cikin rayukansu basu bayyana wa ubangiji ba cewar yanzu ai babu wata halitta da ubangiji zai yi ya ajiye ta sawa'un a ban kasa zai ajiye ta ko a sararin samaniya face mun fita alkaidi wannan a ransa suka boye basu bayyana wa ubangiji ba to ubangiji ya san abin da suka bayyana na cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima kuma ya san abin da suka boye na abin da suka kulla cikin zukatunsu kan cewar babu wata halitta da ubangiji subhanahu wata'ala zai halitta face sun fita karamci to sai gashi annabi adam Allah sai ya nuna musu ya fi su karamci ta yadda ya sanar da su abin da basu sani ba shi yasa Allah a nan gurin yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qulna lil mala'ikati
wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin.
Na'am, to yanzu bayan annabi Adam alayhi salam ya sanar da mala’ikun nan sunayen halittun Ubangiji da ba su sani ba. To, Ubangiji subhanahu wa ta’ala sai ya yi umarni wa mala’iku su karrama wannan bawa nasa annabi Adam. Allah ya ce wa idh qulna lil mala’ikati isjudu li Adama, kuma ka ba da labari kai annabi sallallahu alaihi wasallama wa al’ummarka mu kenan, yayin da muka ce wa mala’iku ku yi sujjada wa annabi Adam. Wace hikima ta sa Ubangiji ya yi wannan umarni wa mala’iku su yi sujjada annabi Adam? Mece ce hikimar? Malamai suka ce hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni wa mala’iku da su yi sujjada wa annabi Adam don ya nuna wa mala’iku cewar duk wata ibada da halittu za su masa shi ya wadata da ita. Babu ibadar da za ka yi wa Ubangiji wai ka amfanar da Ubangiji da wannan ibadar. Da a ce duk halittu za su ƙauracewa bauta wa Ubangiji ba zai cutar da Ubangiji ba ko kaɗan. Kuma da a ce duk halittu kowa babu mutumin banza, duk na kirki ne, kowa ibada ake yi wa Ubangiji ba za su amfanar da Ubangiji ba ko kaɗan. To nan mamartani ne Ubangiji yake yi wa mala’ikun nan na biyu. Mun gane me yasa Ubangiji ya musu wannan martani? A can ai sun ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, alhali mu muna maka tasbihi tare da tsarkake ka. Tasbihi wa Ubangiji ibada ce, tsarkake Ubangiji ibada ce. To Ubangiji ya nuna musu wadatuwarsa daga ibadar halittu, ya nuna musu cewar ibadar halittu ba amfanarsa take ba, su halittun su suke amfanuwa da ibadarsu. Idan kai ibada kai zaka amfana da ita, in kaje kai ibada kai zaka cutu, Ubangiji ba zai amfana da ibadarka ba, kamar yadda ba zai cutu da rashin ibadarka ba, kuma ba zai cutu da sabonka ba. Imamu Muslim ya fidda hadisi cikin sahihinsa, hadisi ne wanda yake hadisul Qudusi, wanda aka samo daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya yarda da shi. Shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kuma ya samo daga gurin Allah, shi yasa aka kira hadisin da hadisul Qudusi. Shi ne hadisin da Ubangiji ne da kansa ya yi magana. Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce, ya ku bayina, da a ce na farkonku, waye na farkonmu? Annabi Adam. Wa akhirakum, waye na karshenmu? Na ba mu sani ba, Allah shi ya bar wa kansa sani. Waye wanda za a haifa na karshe, wanda daga kansa an gama haihuwa cikin mutane a duniya? Allah shi ya sani. To da a ce na farkonmu da na karshenmu, wa insakum wa jinnakum, da mutanenmu da aljanunmu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, da a ce duk za mu taru a kan zuciyar wanda ya fi kowa takawa. Waye ya fi kowa takawa? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya ba wanda ya kai shi takawa. To a ce kowa zuciyarsa irin ta Annabi ce, kowa ya zamanto takawarsa irin takawar Annabi ce. An Allah maɗaukakin sarki ce, ma zada zalika fi mulki shay'a, hakan ba zai ƙara mulki na komai ba, kenan ba abin da zai amfani Allah da shi. A ce kowa ya zama kaman Annabi duk duniya, tun daga kan Annabi Adamu har ƙarshen haihuwar da za a yi a ban ƙasa, kowa ya zama kamar Annabi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mutane da aljanu, a ce duk babu mutumin banza, wannan ba abin da zai amfani Allah subhanahu wata'ala da shi. Allah ya ce, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Yace, ya ku bayina, da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku, duk za a taru a kan zuciyar wanda ya fi kowa fajirci, kowa zuciyarsa ta zamanto a kan zuciyar wanda ya fi kowa fajirci, shi ne wa? Shedan. A ce kowa zuciyarsa ta zama na shedan, ka kowa ya zama shedan kenan ko? cikin mutane da aljanu, Allah ya ce mana qasa zalika min mulki shi, hakan ba zai rage komai daga mulki na ba, kenan hakan ba zai cutar da Ubangiji ba. To yanzu umurnin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa mala'ikun nan da su yi sujjada wa annabi Adam alaihi salam, malamai suka ce ishara ce Ubangiji yake yi wa mala'iku kan cewar ibadar da suke cewa suna yi masa wannan ba amfanar da shi za ta yi ba, su ne za su amfana da wannan ibadar tasu. To haka mu ma bayin Allah duk wanda zai ta karkare ta ibada wa Ubangiji ya sani cewar wannan ibadar tasa ba za ta amfana da Ubangiji ba. Wane ne zai amfana da ibadar? Shi ne zai amfana da wannan ibada din. To abin tambaya a nan gabanin mu je ƙarshen aya din. Shin yanzu ya halatta a yi sujjada ma wani wanda ba Allah ba? Ya halatta a yi sujjada ma wani wanda ba Allah ba? To a nan gashi Allah ya ce wa mala'iku su yi sujjada annabi Adam. Bai halatta wani ya yi sujjada ma wani wanda ba Allah ba ko? To amma a nan gashi mala'iku Allah ya musu umurni su yi sujjada wa annabi Adam. Me za mu ce a wannan gabar? Na'am, to tabbas wannan amsa ce mai kyau. Cewar ita sujjada da ka gani ibada ce ake yi wa Allah. To tunda ibada ce ake yi wa Allah, bai halatta wani ya yi ma wani sujjada ba in ba da umurnin Allah ba. Yanzu mala'iku da Allah ya musu umurni su yi sujjada wa annabi Adam. In suka faɗi suka yi sujjadan, ibada suka yi mawa? Sun yi ibada wa Allah ne, saboda sun zartar da umurnin Allah. Kenan ba wai sun yi ibada wa annabi Adam ba ne. Mun gane bayanin? To kenan ba shi halatta wani ya yi sujjada ma wani. Haka annabi ya yi ishara ko ya gaya mana, annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito mana da wannan bayani karara. Akwai hadisi wanda yake ingantacce wanda aka samo daga Anas dan Malik, Allah ya yarda da shi. Wannan hadisin bayanin da yake kunshe da shi Imamu Ahmad ya fidda hadisin cikin Musnad dinsa da sanadi wanda yake ingantacce, Shu'aib al-Arna'ut ya inganta hadisin cikin tahqiqi da yayi wa Musnad na Imamu Ahmad. Anas dan Malik yake bada labari cewar wasu mutane cikin mutan Madina, al-Ansar kenan, suna da wani raƙumin su wanda suke zuwa su ɗebo ruwa kan raƙumin, ruwan da za a kawo a yi amfani da shi a gida, da ruwan da za a je a sa a lambu ya shayar da lambu da gonaki. To wata rana an fita da raƙumin za a je ɗebo ruwa, raƙumi sai tunda ya ƙi tafiya. Suka buga raƙumi ya ƙi tafiya. Sai aka zo aka koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullah, muna da raƙumi da muke ɗebo ruwan amfani a gida, kuma muke shayar da lambuna da gonakinmu, amma yau kan raƙumin ya yi taurin kai ya tirje, ya ƙiya ba mu haɗin kai mu je mu ɗebo ruwa tare da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku tashi mu je gurin raƙumin. Sai suka tashi, da suka shiga lambun nasu inda raƙumin yake, sai suke cewa ya Rasulullah, kai kaffa da raƙumin, saboda raƙumin yana cizo kuma yana dukan mutane. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a, ku kwantar da hankalinku, ni wannan raƙumi ba abin da zai min na cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan gona ko lambu na mutan Madina, yana shiga sai wannan raƙumi ya taho a guje, yana kallon manzon Allah ya shigo, ya taho a guje, yana zuwa gaban manzon Allah sai faɗi yayi sujjada. Raƙumin yana zuwa gaban manzon Allah sai faɗi yayi sujjada. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kamo kan wannan raƙumi, ya dago shi, ya tada shi, ya shigar da shi gonan mutanen nan, ya masa ishara ci gaba da musu ɗawainiya. Raƙumi sai ci gaba da musu ɗawainiya, suka ci gaba da ɗiban ruwa kan raƙumi, suna kaiwa gidajensu, suna ɗiba a kan raƙumi, suna kaiwa lambunansu da gonakinsu, suna shayar da su. Sai sahabban nan suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullah, wannan fa dabba ce wacce ba ta da hankali, gashi ta faɗi ta maka sujjada, to mu da muke da hankali ai mu muka fi cancanta muna maka sujjada, ga dabba ma mara hankali ta san wane ne kai? Kai manzon Allah ne, kuma za ta faɗi ma gabanka ta ma sujjada, mu kuma mutane da Allah ya ba mu ni'ima ta hankali, amma mun tauye wajen girmama ka ya Rasulullah. mu muka fi cancanta mu faɗi mu maka sujjada. Manzon Allah sai ya ce la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Annabi sai ya ce ba shi cancanta ga dan adam yayi sujjada wa dan adam. Da sahabbansa suka yi wannan maganar sai ya ce ba shi cancanta ga dan adam yayi sujjada wa dan adam. Yace walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi alaiha. Yace da a ce a nan duniya zan umurci wani yayi sujjada ma wani, to da wanda yafi cancanta in umurta ita ce mata, ita sai na mata umurni ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙƙin mijinta a kanta. Annabi sai ya hana su ya ce kar ku kuskura ku yi min sujjada saboda ba shi cancanta ga mutum ya yi sujjada wa ɗan uwansa mutum. Wa ake yi wa sujjada? Allah shi shi kaɗai. Kenan wannan yana nuna mana sujjadan nan da Allah maɗaukakin sarki ya umurci mala'iku su yi ba wai don su bauta wa annabi Adam ba ne, saboda ba a bauta wa kowa sai Allah shi shi kaɗai. Ya umurce su ne su yi don girmama annabi Adam. Yanzu kuma su da za su yi sujjadar in sun yi ibada suka yi wa Allah saboda sun cika umurnin Allah. Kenan yanzu duk wani abu da za ka yi na ibada na neman yardan Ubangiji kar ka kuskura kai ko da na girmama annabi ne cikin annabawan Allah sai wanda Allah maka umurni. Yanzu in ba Allah bane maka umurni za ka zama mai shishigi akan al'amarin Allah. Wannan zai sa kuma ka wuce gona da iri, ka ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wataala ka sarrafa shi ga halittan Ubangiji. Wannan kuma sai sa bawa shiga wuta ya dawoma cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da mu. To a wannan gabar Allah subhanahu wataala yayi umurni wa mala'iku su yi sujjada wa annabi Adam. To ina ga saboda ƙurewar lokaci bayani kan sujjadan mala'iku din da kuma abin da ya biyo baya na kangarewa da Iblisu yayi wajen kin yin wannan sujjada da Ubangiji yayi umurni, za mu jinkirta har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba, wato gobe kenan, sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauyaye mizaninmu da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da datarwarsa. Ya Allah ka iya mana abubuwan da suka fi ƙarfinmu, abin da ba za mu iya ba Ubangiji ka iya mana. Ubangiji muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka sa mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya. Ka tseratar da mu daga azabar kabari, ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama. Waɗanda suka nuna buƙatuwarsu mu sanya su cikin addu'o'inmu, Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi. Wanda ya rubuto takarda yake nema a sanya matarsa cikin addu'a batta da lafiya, Ubangiji ka bata lafiya. Daga cikin ƴan uwa akwai wanda yake so mu sanya babaninsa cikin addu'a, ita ma tana fama da jinya ta kafa, Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya, Allah ya sa jinyarta ta zamanto kafara gare ta. Duk wani wanda ke fama da jinya cikin musulmi, Ubangiji ka bashi lafiya. Waɗanda suka rasu, Ubangiji ka gafarta musu. Mu ma in mun bi su, Ubangiji ka gafarta mana. Ka sa mafificin maganar mu ranar da za mu koma gare ka ya zamanto la ilaha illallah. Ya Ubangiji ka sa mu cika da kalmar shahada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.